daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarran ma'ajin gudun Niger kuma za a iya kama muke tsaye a zangon FM na Bio Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal sai kuma Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarki Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashin jirgin farko na alhazan Najeriya zuwa kasa mai tsarki domin yin aikin hajjin bana kamar yadda aka saba a kowane dan asabar Juma'a za ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garbe ka mana shirin jawabai daga dattawa amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Kungiyar Hamas ta bayyana yau asabar cewa ta cima matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. Sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin kungiyar Hamas a Gaza bayan da Isra'ilawa suka yi kokarin keta da kan iyaka. Babu rahoton wanda ya jikata a wannan hari. An sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan Isra'ila yayin da aka kuma kashe Falasɗinawa hudu kusa da kan iyakar Gaza. Sojan shine jami'in rundunar sojin Isra'ila na farko da aka kashe a yakin Gaza tunda aka fara musaru ta tsakanin Isra'ila da Hamas a shekara ta 2014. Isra'ila ta mai da martani tare da kai harare kan akalla matsugunan Hamas 60 jiya Juma'a. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga Najeriya kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Arabo Sa'idu, babban jami'in gwamnati mai kula da harkokin lafiya a yankin arewacin ƙasar Kamaru, ya ce an fara samun rahoton bullar cutar kwalara ne a kan iyakar ƙasar da Najeriya kimanin watanni biyu da suka shige. Ya ce cutar tana ci gaba da bazuwa tun da aka sami mutane hudu ɗauke da ita a garin Mayo Alo, wadda ke kan iyaka da Najeriya ranar 18 ga watan Mayu. Ya ce mutane da dama musamman ƙananan yara suna mutuwa a ciki da wajen asibitai. A watan Mayu, hukumar lafiya ta duniya ta buga rahoto cewa an samu barkewar cutar kwalara a jihohin Adamawa, Borno da Yobe tun watan Fabrairu, inda ake kyautata zaton kimanin mutane 1,664 suka kamu da cutar, akalla mutane 31 kuma suka mutu. Mutane da dama suna shiga ƙasar Kamaru daga jihohin Adamawa, Borno da Yobe domin harkokin kasuwanci. Akwai kuma 'yan gudun hijira akalla 100,000 a Kamaru da suka kaurace wa garuruwan su sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jaddada jiya Juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsawa Koriya ta Arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen ayyukanta na nukiliya. Pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarukan gaggawa a jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa aiwatar da tsauraran takunkumai wajibi ne ga cimma wannan buri namu. Membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkumin kan Koriya ta Arewa kuma muna kyautata zaton za su ci gaba da bada wannan haɗin kai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ƙara da cewa muddin ba aiwatar da takunkumin ba, yiwuwar Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya na dishewa. Pompeo ya tattauna gaba da gaba da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu, Kang Yong-kwa, da kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasar Japan game da ziyarar da ya kai Koriya ta Arewa a farkon wannan watan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar Japan da ya kai ga mutuwar akalla mutane 30 sakamakon yanayin yayin da aka kai Dubai asibitai a duk fadin kasar. Jami'ai sun shawarci al'ummar kasar da su rika shan ruwa sosai su kuma zauna a ɗakin da ke da na'urar sanyaya wuri domin gudun bugun zuciya da matsanancin zafi ka iya haifarwa. Yanayin zafin ya kai maki 40.9 a ma'aunin Celsius da kuma 105 ma'aunin Fahrenheit a tsakiyar Japan, yayin da a birnin Kyoto aka yi kwana 7 jere a yanayin zafi da ya kai ma'aunin Celsius 38. Daga ƙarshe wata tawagar ma'aikatan jinya da ke aiki a sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya a Bangladesh ta ce binciken aikin jinya da kuma na kimiyya ya nuna irin yadda ƙauyawan suka sha wuya a hannun jami'an tsaro da kuma farin kaya. Ƙungiyar likitocin kuma ta ce ciwukan da suke ɗauke da su sun tabbatar da abin da suke faɗa cewa an riƙa harbin su da bindiga da lakaɗa musu duka da suka su da wukaƙe da kuma gasa musu akoba lokacin da aka kai musu hari.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka anan Washington DC. Madalla, shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashin jirgin farko na alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki domin yin aikin hajjin bana. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Madina Daula ta hado mana.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ministan birnin tarayya Muhammadu Musa Bello ya wakilta, shine ya kaddamar da jirgin Max Air wanda ya ɗebi alhazan jihar Kogi daga filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja. Shugaba Buhari ya nemi alhazan da su yi wa ƙasa addu'a ganin cewa nan da 'yan watanni za a yi zaɓe a Najeriya tare da yi musu fatan alheri. Shi kuwa shugaban hukumar alhazan Najeriya Abdullahi Muktar Muhammad ya ce bana an yi wa alhazai tanade-tanade masu kyau da zai sa su yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali.
Ta wajen ɓangaren kiwon lafiya an yi tanadi magunguna da kuma kayan aiki da suka fi na bara, kuma ma'aikata ma sun riga sun isa. Gidaje mu yi ƙoƙari mu ga cewa an samu inganci fiye da na bara, musamman a garin Makka. Dama a garin Madina mun riga mun ƙure, ba wani abin da ya rage a Madina wanda za mu ce za mu nemi wani gida da ya fi wanda muke ciki a yanzu. Ɓangaren motoci kuma alhamdulillahi duka motocin da alhazanmu za su yi amfani da shi sababbi ne. Bana kuma mun ƙara malamai domin ganin cewa wa'azi da ilmantarwa da kuma yi ma ƙasa addu'a an ba shi fifiko ƙwarai da gaske fiye ma da shekarun baya, musamman yanzu da ƙasar mu ke fuskantar lokaci na zaɓe. Muna fatan a yi zaɓen lafiya, a ƙare shi lafiya, kuma Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya.
Alhazai nawa kuke sa ran jigilan su bana?
To ana ci gaba da rajista har zuwa 25 ga wannan wata, sai mun kai 25 ɗin za mu iya tantance cewa ga adadi na ƙarshe da za su tafi. Amma ko a yanzu muna da jimillar kusan mutane sama da 40,000 wanda ake sa ran Allah ya soya da za su tafi.
Cikin alhazan jihar Kogi 460 akwai Habiba Muhammad 'yar jihar Ogun wadda ta biya kuɗin kujerarta ta jihar Kogin. Ga jawabin da ta yi kafin tashin nasu.
Zan je soke farali.
To me kike fata?
Allah ya sa mu dace, ai mu tafi a sa'a mu kuma dawo a sa'a. Allah ya ba mu abin da muka je nema.
Cikin waɗanda jirgin ya tashi a gabansu akwai jakadan ƙasar Saudi Arabia Adnan Mahmud Gustaj da jami'an shige da fice da kuma na ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida da Madina Dauda. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. Kamar yadda ne alƙawari a makon jiya, yau za mu ci gaba da jin ra'ayin mazauna yankin Lagos akan yadda su kuma suke ganin za a samu zaman lafiya. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Lagos din Babangida Jibrin ya samu mana.
Assalamu alaikum. Sunana Ismail Abdul Yakin. Ina gani yanda za a samu zaman lafiya a Najeriya shine shi shugaban kasa ya tabbatar da cewa kowane bangare an yi adalci da wato samo ma musamman matasa wanda su ne kashin bayan wayannan gwamnati tunda matasa su suke voting wato su suke jefa ƙuri'a kuma akasarin matsalan da ake samu su ne matasa su ne musabbabin wannan rikicin da ake samu a bangaren Najeriya tunda su ne masu jini a jiki kuma duk abin da yake kawo wannan abin shine rashin adalci rashin aikin yi in aka tabbatar da cewa su matasa suna da aikin yi ba wanda zai doka makami a cikin su yace zai yi rikici ko kashe-kashe ko an kira mutum bai je ba so musamman abin da zai kawo zaman lafiya a kasar Najeriya namu shine a tabbatar da adalci kuma matasa a tabbatar da cewa suna da abin yi saboda rashin abin yi shi zai iya kawo tashin hankali da kashe-kashe rairayin wayannan abubuwan haka ra'ayina kenan assalamu alaikum
sunana Umar Danja na Hadeja kasa za ta gyaru ba abin da zai hana kasa ta gyaru amma dole sai da mutanen gwamnati da malamai da ƴan kasuwa da kowa ya yarda cewa a yadda a gyara kasa saboda maganar dole ne dama a to a daman ta riga ta zama dole saboda an samu matsalar da aka samu shine an samu rashin gaskiya daga gwamnati daga su kansu mutanen da ake mulka da ita kanta gwamnatin kowa yana yaudarar kowa saboda haka ya zama dole a hada kai tukunna a yi addu'o'i a hada kan kowa manyan kasa gaba ɗaya a hada kowa a hada malaman addini na kowane fanni a hadu a yi magana da su a tsayar magana akan ta yanda za a yi su yadda su hada kai ai maganin wannan wato rashin zaman lafiya na kasa
sunana Umar Lawal Atana tambayar da kake yi min da cewa menene ke tabbatar da zaman lafiya ko yake kawo zaman lafiya to yin adalci shi ke kawo zaman lafiya yayin da wani abu ya kamata a ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi kuma a lokacin da ya kamata a ajiye shi to insha Allah idan aka tabbatar da haka to insha Allah za a samu zaman lafiya wato abin da ya kamata wannan na wane ne wannan na wancan ne wannan na wayannan ne kowanne aka ba shi hakkinsa to insha Allah shine zai kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai daurewa ma insha Allah abin da zan iya fassara wannan abin da yake ya kawo zaman lafiya kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sunana Abubakar Isa yanda za a yi a samu zaman lafiya a Najeriya gaskiya na farko sai a riƙa kyautata wa matasa saboda matasa ba ta yiwuwa su ta zama ba aikin yi ko da yaushe ba su da aikin yi za su je su ta sace-sace suna shaye-shaye da sauransu to amma in ana kyautata musu ba za su yi wannan ba sace-sace da shaye-shaye da sauransu ba idan an kyautata musu kenan idan kuma aka same su aka ba su aikin yi wannan ma na ɗaya daga cikin zaman lafiya na ɗaya gwamnati ba sai ta dauki aiki ta ba matashi ba an ce dole yana aikin gwamnati ko wani abin nan already in ta yi kamfaninnuka da sauransu kaga wannan ma dole za a dauki matasa a ba su aikin yi kenan da sauransu ba dole sai gwamnati ta dauki an doke ka cikin aikin gwamnati an sanya ka sannan zaka abinga saboda ai gashi nan ma tun yanzu da aka ce zabe sauran wata uku sannan a fara banga siyasa da sauransu kenan kaga tun yanzu abin ya dan yi lafa haka da sauransu to amma kamar ita gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen gina wa mutane kamfaninnuka da sauransu inda matasan za su ƙara samun aikin yi su watsar da maganar siyasar nan
sunana Aliyu dan Marabu to samun zaman lafiya kamar da wancan abokai ni ma nake gore goyen ba a yi kamfanoni haka kamar arewa kenan ya kamata a babban gangar siyasa saboda a yi kamfanoni za a samu aikin yi kuma aka samu aikin ka gaba maganar bangar siyasa saboda bangar siyasa ne take kawo ana shaye-shaye da sauransu zaka kuma na askin banza kamar sauransu rishin aikin yi dike kawo ka amma akai kamfanoni manyan manare suka kamfanoni da za a samu saukin wannan bangar siyasa abin da ke ba da shawara kenan
to kamar fadace-fadacen nan da ake yi a zazukan Najeriya sun sa daban-daban fa
to wannan rishin aikin yi ke kawo wannan abin saboda haka kuma wannan da ake cewa kaman filani wajen tashi hankali ba filani bane ba irin yaren da babu akwai filani akwai yare saboda mu muna gab da kusa da wurin dajin muna ganin su duk ba irin yaren da babu saboda haka ya kamata a ce maka duk a samu irin wannan aka samu wannan kamfanonin arewa kaman arewa to za a ba wannan fadace-fadace
sunana Hussein Salisu eh gaskiya shawara ta abu na farko dai ya zama shugabanni sun yi adalci saboda da dama mutane suna yi wasu abubuwa na rashin dacewa bisa rashin adalcin shugabanni saboda wani yana da tunani yana da ilimi yayi karatu yayi komai amma aiki ya gagare yana nan zaune so suke wasu su rika amfani da shi a matsayin dan banga siyasa wani kuma bai yi karatun ba ko bai da halin karatun saboda tsadar rayuwa da kan shi karatun ba kyauta ake yin shi ba shi yasa nake ganin rashin adalci shine ya kawo rashin zaman lafiya da rashin tsaro a Najeriya amma in za a sa adalci cikin abin to insha Allah dukan wasu abubuwa za su baro kuma za a daina sun Allah yadda
kana ga irin fadace-fadace nan da ake a sassa daban-daban na Najeriya musamman matasa duk wannan zai kawo ƙarshe idan aka yi adalci
kware mako musamman aka diba waɗanda suka yi karatu cikin su a ba su aikin yi waɗanda ba su yi karatu ba a sa su akan hanyar da za su yi karatu ko kuma sana'o na hannu a koyar da su su ci gaba da yin sana'o dan yafi a ce an kyale su a haka
sunana Malam Muntari Idris hakikanin gaskiya samun zaman lafiya cikin kasa shine babban abin da ya kamata mutane su ba da gaba kan shi musamman ga gwamnati sai an ga cewa rashin zaman lafiya a cikin kasan nan wasu abubuwa ne wanda suka danganci abu biyu zuwa uku na daya rashin abin yi ga matasa ko da yaushe su zaune suke haka nan ba aikin yi sai fadace-fadace wannan jira ma yake a taba shi ya taso abu na biyu rashin sana'a ga matasa sana'a kuma sai da jari ake yinta to wasu kuma rashin jarin ko wannan shaye-shaye dai da ake ta fama da su yanzu din rashin abin yin ne wani ma abin da zai ci a rana sai ya gagare amma in ya sha wannan abin zai doke hankalin shi ma ba zai nemi abincin da bai ci ba to sai an ga cewa gwamnati ya kamata ta sa ido kan wannan irin matsaloli da ake fuskanta a cikin kasar nan gwamnati ta daure in ma ma'aikata za ta doka wa'anda za su rika kula da wannan rashin zaman lafiyar da ake so kare mutane kan irin tashe-tashen hankulan da ake ayyanuwa a kansu to ya kamata ta tashi tsaye kan ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsala musamman akwai matasa da dama waɗanda sun yi karatu ga su nan zaune ba sana'a ba aikin yi masu dan kokari ne zaka samu ma suna dan bin wasu hanyoyin da za su tsire da mutuncinsu waɗanda suka san kansu wasu kuma ta dalilin rashin abin yin da ba su da shi sai su koma cikin yan bangar siyasa su ne yau a tura su wajen wancan gobe a tura su wajen wancan haka dai abubuwan da yake ta tahiya dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka
buyar da ɗan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Babangida Jabiran Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya.
gayi da jami'ai. To shirin tsuntsiya madaurin kide yake nan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Yafi Kaya da yadda ta kaya a fakin labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kayo Defiance mi na APC ya lashe zaben gwamnatin Ekiti, gwamna mai barin gado Ayo Farishe yace an samu illa zaben kuma ana ci masa zarafi duk da sai a Satumba wa'adinsa zai kare. Yayin da dattawan Arewa da Kudu suka yi taron salama, gefe guda dattijo Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina yace in sarakuna na aiki da amana za a samu bakin zare musamman ma kan batun manoma da makiyaya.
Duk wanda aka ire irin waɗannan abubuwan a area shi za a tadda shi a bakin rawanin shi. To zaka ga cewa an kwakulu masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace.
PDP tace matukar hukumar zabe da jami'an tsaro sauya rawa ba za ta shiga zaben 2019 ba. Ga mataimakin shugaban jam'iyyar na yanki Ibrahim Kazaure.
Da ganin kurar da ta akwaya domin mun san abin da suke yi.
Bayan samun labarin ruftawa da 'yan Boko Haram suka yi wa sojoji a Gaidam, Maiduguri kuma 'yan sanda ne suka damke komandojin Boko Haram da masu hannuwa sace matan Chibok. An samu rasuwar da tawa biyu Alhaji Tukur mai yadi Arewa maso gabas, Arewa maso yamma ko Allah yayi wa tsohon babban subetin 'yan sanda Ibrahim kuma su ne rasuwa. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja.
Haka yanzu ko bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Murtala Mati, shugaban kungiyar Kristan Najeriya shiyar jihar Kano, da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Ga Rabaran Mati.
Eh madam, jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabar Murtala Mati dan Gora, mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa a rejiyar jihar Kano. Ina so in tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ƴan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ciri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rufe juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa ko da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17, Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'i, kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku su zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin ku, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙirwa ka sha da shi. ƴan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Sau da yawa ina jin wasu Kristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ƙi a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kirki ka giya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake in banda wa ba wani wanda zai ga Ubangiji. Abin ka sai shi da bakin ciki, ƙasarmu Najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kace kace juna da sunan addini musamman arewa kace kace rayuka a plateau a bulu a taraba a adamawa a kudancin kaduna da kuma damfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki
shi ma Sheikh Almadani ya ce hakuri da tsoron Allah ne mafita
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa idan aka ce wani yana laifi aka hana shi an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi bane don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan manzon Allah ya ce duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi aka tambaye manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce gashi an tabbatar ya kwara al'umma yace ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu yi haka zamu samu cin nasara Al-Qur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altum. Duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai ba mu a Najeriya. Akwai wani bagire guda ɗaya nan so mai muhimmanci in tattauna da ku akan sa. Shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba Fulani kadai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike. Domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne. Akwai Larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya. Akwai Fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya. Akwai wa'inda ba can ba ba nan ba dan yanzu kiwon shanu ya tashi da kan Fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan tabarbare sau da yawa ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka in uwa bayin Allah wancan hadisin da ke baya da nayi magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire yan uwa mukalli shekaru sama da 40 baya a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin Najeriya akwai bayin Allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai Fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin Najeriya ya je kiwon salani lafiya mu bayyada ba ko da mai gona baya nan ya shiga yayi mishi barna domin ya san Allah yana kallon sa sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi dadi sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa zaka iska mai gona zai zo da kanshi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba ni da bukatar sa za ga mai kiwo shi da kanshi zai ce kai ga nono mun tabo maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junan su a yanzu Allah ne ke roƙo ke nake mu
jalla annabi wahidu
kana so kama mana
to nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da ruwa
a gai da Ibrahim da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Hamas ta bayyana yau Asabar cewa ta cima matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin kungiyar Hamas a Gaza bayan da Isra'ilawa suka yi kokarin ketare kan iyaka babu rahoton wanda ya jikata a wannan hari an sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan Isra'ila yayin da aka kuma kashe Falastinawa hudu kusa da kan iyakar Gaza Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga Najeriya kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin ƙungiyar Boko Haram. Ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar Japan da ya kai ga mutuwar aƙalla mutane 30 sakamakon yanayin yayin da aka kai dubbai asibitai a duk faɗin ƙasar.
Masu sauraron mu da wannan nimar ka kashin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Giras Alheri Abdul Tayi na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni jama'a injiniyan mu na yau Mr. Filhashin Gumarke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.